بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da ke daidai da 14 ga watan Ramadan, hijirana da shekara 1432, daidai da 14 ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan shi ne kasar na 53 daga cikin jerin karatuttukan littafin Fiqh Sira, wallafar Profesa Zaid Abdulkarim Zaid, Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan jama'a ba su manta ba, muna karanta tarihin ciyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tarihin da ya fi tarihin kowane ɗan adam, tarihin da duniya ba ta taɓa ganin irin shi ba, ba kuma za ta sake ganin irin shi ba. Wannan shi ne tarihin Muhammad ɗan Abdullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, wanda Allah ya aiko shi don ya zama dalilin shari'a, da dalilin zaman lafiya, da dalilin rahma tun daga duniya har lahira, tun daga ɗan adam har dabbobi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun ji lokacin da al'ummar musulunci suka ƙara yawa a garin Makka, annabi ya zama yana buƙatar ya rinƙa tara su don a rinƙa yin sallar jam'i, a rinƙa yin wa'azi, ana karatu. Sai aka buƙatu zuwa ga wani wuri wanda za a rinƙa taruwa, amma ba zai yiwu a taru a lokacin aure guda ba, saboda kafirai ba za su amince ba. Kullum ina ƙara nuna mana ita rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayanta haske ce. Shi yasa duk wanda yake jin annabi sallallahu alaihi wa sallam, dukkanin irin halin da ya samu kanshi, to yana da jagoranci wanda zai buɗe mishi ya fita daga cikin wannan kuncin. Idan yanzu kuka samu kanku a wata anguwa ko a wani gari ko a wata ƙasa wadda kuke cikin matsatsi, to a lokacin ba ƙawar baya ce taku ba, a lokacin ba taba zaune tsaye ne naku ba, a lokacin za ku ta haƙuri ne, kuna ji kuna gani, ana muku abin da ake har ƙarfi ya ƙarfafu da ƙarfin Allah. A wannan lokacin annabi yana iya zuwa Makka, haka ne ko da haka ba Ka'aba, afwan, ya zo Ka'aba ya ce a nan za a yi wa'azi. Hamza yana tare da su, mun ji tarihin jiya. Hamza kuma tsohon ɗan baba ne, sai a ba shi makami a ce ya riƙe, sai an yi wa'azi a Ka'aban duk yadda ya zo Hamza ya fara shi. Amma gobe suna za su shirya taka fitinar, daga ƙarshe za a waye gari an daina wa'azin su ne sai fitina. Wannan shi ne abin da kuma musulunci bai amintu da shi ba, domin dukkanin wanda yake da abin faɗi ba zai yarda a taɓa yin faɗa ba. To idan har kun gamsu da wannan, sai ku gane ashe dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ainihin kaucewa zuwa Ka'aba a lokacin, saboda ya lura ba za a yi zaman lafiya, ba za a yi wa'azi cikin kwanciyar hankali ba. Sai aka samu wani gida, shi ma gidan kaji, gidan yana da ƙofar gida ne amma ta baya, sai ka tafi kamar za ka hawo safa ne, sai ka yi ƙul sai ka shige, sai a je sai a kulle ƙofa. To amma a wannan lokacin ma fa ana cikin gidan, ana tsoron za su iya faɗowa, shi yasa Hamza ɗin shi ake sawa a gate. Har lokacin da Umar ya zo, ana zaune sai aka ji yana bugawa, lafiya, sai ya ce Umar ɗan Khattab ne, sai a uzu billahi, sai mutum ya makale jikin bango. Sai Hamza ya miƙe ya ce ku rabu da shi, idan alheri ne ya zo da shi bari a buɗe mai ƙofar, da annabi can ya je ya karɓi alheri, idan ya zo zai tada fitina ne, za mu magani shi a nan. To haka al'amarin yake. Wannan gidan shi ne makarantar farko a musulunci, shi ne jami'ar farko a musulunci, shi ne masallacin farko a musulunci. Kaga musulmi kenan kafin su fara sallar jam'i a Ka'aba, a wani wuri suke yi a ɓoye. To abinda kullum muke nuna matasa kenan, yanzu kun je masallacinsu kun ce za su yi itikafi, sun ce ba za ku yi ba, sai ku haƙura sai ku tafi wani masallacin. Kun je anguwarsu kun ce za ku yi wa'azi ƙofar gidan rami, an ce ba za a yi ba, sai ku haƙura sai ku je wani wurin, amma sai ku ce wa'azin muna nan, za a hana wa'azin,
sai ai tashin hankali daga nan shekara 10 ba za a sake wa'azi a anguwar ba. Amma an ce ba za ku wa'azin a wannan masallacin ba, eh masu masallacin ba su yadda ba, eh alhajin kofar gidan da yadda ba, eh sai ku matsa wani wurin. In kuka matsa wani wurin kuma fa ba zuwa za ku ce to shikenan, duk wata aya da ta sauka akan Abu Lahab da Abu Jahal sai kun zata kun ce wannan alhaji shine Abu Jahal a yanzu ba. Don ba ku ba ma na kasudin ku, ku ba attackers ba ne, ku ba ɗan farmaki ba, hayi kuka kawo ba, wa'azi kuka kawo. Jiya kuma muka ji cewa wannan karatu dalili ne akan duk yadda mutum ya kai ga kiyayyar musulunci zai iya yiwa ya dawo Allah ya shirya da shi. Kaji har wani ne wa Umar gori, Umar yana jahiliya, yana cewa Umar da zai musulunta ba sai dai bakin ubanshi ya musulunta. Wannan baƙar magana ce, sai da Umar ya musulunta, sai da Umar ya zama khalifa. Ashe in kun fahimci wannan da kyau, Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya koma ya kafa makaranta a Daru Arqam, aka kafa masallaci ana wa'azi ana karatu a nan, karkace tsoro ne. Amma a komai akwai matakan da ake bi a kai ga cin nasarar shi, ko kun fahimta? Yau ana nan ana karatu a ɓoye a gidan Daru Arqam fa, sai kuma ga Umar ɗin da ake tsoro ya shigo ya musulunta, sai ce to dan ne za mu rinka yi a ɓoye? Ya ce to ai da ba ku ake tsoro? Ya ce to a fita. Shi kenan haka fita ɗin ma ana tsoro, sai ya wuce gaba yana ba da kabbara ana anshe. To shi Bilal kan me yasa ba za su ansa kabbara ba, tun da ba ma wanda ke duka idan ce zalim ya musulunta? Shi kenan ba wanda zai ci zalinka, ko kun fahimta? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Shi ne muka ji malam ya kawo mana wannan tarihi, sai yake cewa to sai mu tsaya mu lura da waɗannan darussa da ke ciki suna karantar da mu muhimmancin sallar jami'i, kuma wannan yana nuna mana bambancin sallar mutum guda da sallar jami'i. Sallar mutum guda in ka dube ta tsakanin bawa da ubangiji, wannan lada ɗaya wacce lada 27, idan ka dube tsakanin kai musulmi da baka zo jami'i da shi da zai zo jami'i ku haɗu, soyayya za ta ƙaru, sanayyar juna za ta ƙaru. Idan har wata larura ta faɗo wani daga ciki, yanzu nan za a iya gane cewa wane bai da lafiya, wane yana cikin matsala, ina abin ciki wane. Sannan da haka za ka koya a wurin shi, zai koya a wurinka. Daga haka za ka ji cewa ya samu aiki a wurin ma'aikata kaza, wata rana ka ji ya zama kaza, ɗanka ya taso ana buƙata, sai ka ga wato ana taimakawa juna. To in ba musulunci ba da musulmi babu waɗanda suke da wannan. Shi yasa yau mahassaba daga cikin maƙiyanmu suka dawo suna ganin cewa sallah da muke yi guda biyar da kuma ainihin wato aikin hajji da muke tafiya, wai sai suke ganin abin siyasa ne, su ma wai sai suka ce wai za su rinka yi. Ba ma'aikatar da za ka shiga a da ka ga cewa ƙarfe 1:30 ƙarfe 2 an fita sallah a zahar, kuma ka ga cewa ga wasu can sun taru wai su ma suna yin service in the name of Christianity. A da babu, domin babu shi a karatunsu. Asabar da Lahadi da ake warewa ita ce tasu. To mu kuma ba a ware mana rana ba, amma sai aka ɗaga ƙafa ku fita ku je ku yi sallah. A Federal Secretariat a Abuja muka fara ganin haka, sai musulmi su fito sallah, su ma kuma sai su tattaru sai su je sai su taru a wani wuri. Me suke yi? Sai suka ce wai su ma suna service. Al'amari ya kai ana gina masallatai a makarantun secondary, sai ga shi su ma wai yanzu har cocina ake gina a makarantun secondary. Don aka gina coci a makarantar secondary, da yake ran Asabar da Lahadi sai ka je ka samu ba kowa. Amma wai saboda ƴaƴan musulmi suna fita sallah a zahar da la'asar, wai wannan hassar da ta kama su. Musulmi suna tafiya aikin hajji, su ma wai sai suka ce sai aka fa musu hukuma alhazai. Reverend Jeli Inyami yana gwamna a Taraba, suka je wurin shi sai ba su kujerun aikin hajji, ya ce a'a, ba inda karatun littafi mai tsarki, ya ce a baku, ba inda aka ce a je wani hajji a littafi mai tsarki, ya ce mu ne malaman naku, ƙarya muke muku, ba inda karatu ya faɗa haka. Amma ku zo a ba ku kwangila ku je ku ci abinci ku tashi ku tafi. Shi kenan sai suka koma suna zage shi. Ma'ana dan menene bai bi hayaniyar siyasar su ba. To al'ummar musulmi ku gane muhimmancin musulmi su haɗu, kuma in an haɗu din nan so ake ana yin sallah irin wanda shari'a ta kawo, ana haɗuwa bayan sallah azhar a samu wani malami mai hikima ya tashi minti 5 in ku ɗan kasuwa ne ja hankalinku game da kasuwanci, idan a cikin anguwa ne ja hankalinku game da yaya tarbiyyar yaya, yaya ake zama da iyali, yaya ake ba yaya haƙƙoƙi, yaya iyaye ya kamata, yaya yaya ya kamata su yi wa iyaye, ya maƙwabci ya kamata, ma'ana sai zama masallacin ya zama masallaci kuma makaranta, idan masallaci ne na ma'aikata yaya al'ummar musulmi za su yi rinƙa taimakawa junansu, duk inda wani wanda ba musulmi ba ya shiga matsala sai kaga ƴan uwansa suna kokarin su rufa mishi su taimaka mishi, kai kuma in naka ya shiga matsala a lokacin ne zaka ce ga abin da Bature yace a yi, shi kuma Baturen baya nan yana can Ingila, to wannan yana nuna mana lallai muhimmancin sallar jami'i. Sa'annan malam yace wannan kuma yake nuna mana muhimmancin rayuwa tare da mutanen kirki, Allah yake wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar, karka je ka tare ka rinka hira da mutanen da suke zalunci suke karta suke neman mata suke gulma, wanda suka tashi shiga wuta Allah yake kai ma sai wuta ta shafe ka, to duk inda zaka rinka zama ka rinka zama wurin mutanen kirki. Shi ne malam yayi mana misalin abin da yazo a hadisi, idan kana zauna tare da mai sai da turare in ma ka siya in ma ya san maka in ma zaka ji kanshi, idan kana tare da makiri wanda yake buga buga zigi ko yake hura buga zigi in ma ya kona maka riga in ma ka tashi kana karin wani karfe da ya kona, to haka al'amarin yake. Shi yasa malam sai ya rufe mana da cewa to kowanne uba ya bincika ya ga wane ne abokin dan shi, wace ce kawar yarka, danka in yaje makaranta tare da wasu ke zama, yarka a makaranta wace ce kawarta, to sannan ka bincika wace ce kawar matarka, idan ka shigo gida ka ga bakuwa in baka iya tambaya a gabanta kira matarka gefe guda wace ce wannan, me ya kawo ta, me kuke yi, me yasa da naga kun gan miki ka dauki wata jaka a guje kika jefa ta bayan gado kawo ta mu gani me kike, duka binciki wannan, idan baka bincika ba ranar kiyama kai Allah zai bincike ka, saboda annabi ya shigo cikin gidan shi sallallahu alaihi wasallam ya samu matar shi as-sayyida Aisha tana zaune da wata bayahudiya, yace lafiya me kike yi kuma kuke kullawa, sai tace kuntu arfiha wa aliduha, inne mata ruqya ne inne mata addu'a ne ba ta da lafiya ne ta zo ta kawo kuka wurina, sai annabi yace alijiha bi kitabillahi, to ki mata addu'a amma da littafin Allah, to dole ka sa ido a yau sukan ainihin taho su zo su kawo matansu su turo su cikin gidajenmu don suna ganin sirrinmu, kuma matanmu kai ka san yadda suke da sakaci, sai mace ta zo shikenan kwana biyu ta saba da ita sai ce ta banga fadariya ce ta faɗa mata ko menene har sai ta tashi ta tafi kitchen ita kuma ta batta a uwar ɗakanta, me ta kawo ta aje muku a ɗakin, me ta zo ta ɗaukan muku, wani sirri naku ta zo ta gani, to duk dole mu san muhimmancin wannan. Shi yasa ka sa ido ka san me matarka take ciki me ƴaƴanka ke ciki, kai malami karka sake baka san menene ɗalibanka ke ciki ba, kaza magana da tafaqqudul ahwal, kai sarki ne martaba ka rinka bincikar fadarka me ke faruwa, zaka ga annabi Sulaiman tun yana binciken mutane har ya koma yana ne wa tafaqqada at-tayr, yana bincike sai ga ina tsuntsu ina al-hudahuda, tsuntsu al-hudahuda ina yake, duk da aka gama kawo gulma aka gama kawo tsuguni san ce gashi ya dawo, da ya dawo yake a hattu bi ma lam tusib bihi waji'tuka min saba'in bi naba'in 'azim, yaqin ranke dade naje naga abin da kai kanka baka gani ba, garin saba'a naje nazo maka da wani tabbataccen labari, wajadtu imra'atan tamlikuhu wa utiyat min kulli shay'in, mace ce na samu sarauniya duk abin da ka sani a duniyar nan tana da shi, walaha arshun azim, tana da wani babban gadan sarauta ko kai baka da shi, abin da nake so nuna mana karka sake a matsayinka na malami ko mai sarauta baka san menene ake ciki ba, lallai ne ka rinka bincikawa a gidanka ka rinka kewaye kowane daki, duk wata duwaya ka rinka budewa,
duk wata jaka duk ko menene ƴaƴanka sun tafi makaranta sai ka je ka bude ɗakin su sai ka bincike ɗakin gaba daya a lokacin ne zaka gani wa idanka abubuwan da baka taba zaton ƴaƴanka sun kai gare shi ba to duk kuma Allah ya wajabta maka kai wannan to wannan kenan malam sai ya fara magana dangane da wata matsala lokaci ya kure mana wanda zan dawo kanta gata yace salisan abu na uku ahammiyatu tarabutu wat tawasul bainal muslimina muhimmancin hadin kai da kuma saduwa tsakanin juna tsakanin musulmi hadin kai tsakanin musulmi yana da matukar muhimmanci hadin kai tsakanin malamai yana da matukar muhimmanci a samu al'umma suna kai ziyarar juna malamai suna ziyarar juna yana da muhimmanci matakin farko kenan na cin nasara matakin farko da na ƙarshe na wargajewa shine a ga al'umma kansu ba a hada ba malamai kuma kowa kokari yake tara ayoyin da zai harbi dan uwan shi da su to al'umma ta tarwatse daga nan ne komai zai iya samu to yana da kyau mu al'ummar musulmi mu gane bayan da annabi ya ji su ya rinka kiran su zuwa ga musulunci suna musulunta sai kuma ya fara tunanin dole a samu wata matattara guda a rinka yin sallah a lokaci guda a rinka yin ibada lokaci guda ana wa'azi ana shawara ana duban matsalolin juna ana taimakawa wannan shi ake kira haɗin kai jama'a idan babu shi za a waye gari al'ummar musulmi gaba ɗaya babu ita sannan aka zo haɗin kan nan kar ka taba tunanin kai kafuwa ne kada wani ya tunanin cewa kai baka isa ba kada wani ya tunanin cewa kai din nan baka da wani muhimmanci a'a kowanne ɗaya cikin al'ummar musulmi yana da muhimmanci kowanne ɗaya cikin malamai yana da nashi muhimmanci to in muka dawo dangane da tawasul malamai su rinka saduwa da juna musulmi su rinka saduwa da juna ka taba diban ƴaƴanka da matanka ka dibo su ka zuba su a mota ka tafi ziyarar wani wanda kuke haduwa a masallaci ba ku shaku kun zama abokai ba amma kuna gaisawa an zo masallacin juma'a a salawatul khams kuna gaisawa sai ya ji karfe 10 na safe ka zo gidan shi kana sallama ya fito lafiya ka ce na kana kawo maka ziyara ne da ni da iyali ne ku shiga ku ku zauna ku yi hira minti 5 kaza 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 sun kuma su gaisa shikenan ziyara kuka kawo ba ku zo ku dora musu wata hidima ba dan haka ba wuni za ku yi ba dan in kuka ce za ku yi ne karshen ta totaliya kwaya biyu za a dafa a gidan dan dafa katan guda ko kuma ina katan guda kaga na kusan sati biyu za ku cinye musu kenan ba kun zo ku jin musu jiki bane kun zo ku kawo musu ziyara ne wajibi ne mu san wannan al-imamu ishaq dan rawiya yana jin labarin wani malami ne mai suna ahmad ibn hanbali sai saba haduwa ba dalibai in sun zo karatu bagdad sai su ce ai da muka je mun hadu da wani babban malamin hadisi ya san fiqhu malami ne mai bautar Allah kwana yake a masallaci kaza kaza ai shi ke nan ko sai Ishaq dan rawiya yace to je kai ziyara zuwa ga ainihin wannan babban malami sai je kai ziyara sai ya iso garin da daddare sai iso gari da daddare sai yace bari ya tafi masallaci ne je masallaci sai ya hadu da wani malami wani mutum wani dattijo yana ta sallah sai dai idan da sallah yace mishi bawan Allah na ga kai kamar bako ne shi wannan ne sallah yake ce wannan na ga kai kamar bako ne yake kwarai da gaske wurin wa ka zo a garin yace na zo wurin wani dan uwana ne amma ba mu taba sanin juna ba mu taba ganin juna ba yace wane ne yake sunan shi Ahmad dan Hanbali yace masha Allah daga ina yace ai daga kasa ka ba daga kasa ka ba yo kana da labarin wani mai suna Ishaq dan Rawiya sai yace ni ne yace to ni ma ni ne Ahmad dan Hanbali sai suka rungumi juna wannan irin tawassul din jama'a shine aka samu wani babban malamin hadisi Abdurrahman al-Muallim daga kasar Yemen yaje kai ziyara irin wannan zuwa ga wasu manyan malaman hadisi a kasar India wannan ziyarar ita take kashe tsegulu kuna zaune sai ku ga wani malami ya dibo daliban shi yazo duk wani tsegulu da a diba waɗannan zisti malam wani yace kaza waɗannan zisti malam wani yace kaza waɗannan sai malam wani yace kaza an kashe shi in kuna ziyarar juna jama'a kun fahimci wannan da kyau to gaskiyar lamari kun ga wannan musulmi sai sun dawo sun raya shi. Sannan ɗaliban ilimi da jama'ar gari suna daga cikin zigazigin da suke raba kan musulmi su kuma tun wani lokaci su suke yawo da jita-jita. Haka siddan sai ka je ka ce ai malam wani ya ce kaza, kuma ni akramaka Allah ina ga da kai ma yake duk da bai faɗi suna ba, amma ni ina ganin da kai yake. To kai kuma madadin a matsayinka na malami ya kamata ka yi irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka hana a kawo maka labarai na tsibiri, baka hana ba. To yanzu ya yi gulma, da sai ka ce mishi a'a ba na son tsibiri, ka yi istighfari ka yi gulma. Domin Aisha suna zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wata ran sai ta ce mishi hasbuka min safiya ta'ani innaha qasira. To baka ganin wannan mata ta ka safiya kana ta rawar jiki akan ta, ba ganin ta idda dole haka ne zaka daga jin ruwan mace. Sai ce ki dauki tsinke ki yi sakuce, sai ce ga ban tuna ma bai ce kin tuna man ta mana. To haka ake so wani ya tsugune, wani ya gulma, gobe ba zai yi ba. Iya baya abin da zai sai je ce kai kuma kana kyara mutane, sai aka maka labari suka kyara mutane, shikenan kai magani. Malam yake wa yata'akkadu hadha bi khassa idha kanu fi biladil ghurba, wannan hadin kai yana ƙara ƙarfafa musamman in musulmi so kasance a ƙasa ta bakunci, baina mujtama'in la yadinu bil islam, a wurin zaman da yake ba a bin addinin musulunci. Fa ala ha'ula'i mas'uliyatu lihtimami bil ijtima'i fi ma bainahum, wajibi ne ga irin waɗannan musulmi da suka samu kansu a tsakiyar ƙasar da ba ta musulmi ba su ba da muhimmancin haɗuwa a tsakaninsu, ta'awunan don taimakawa juna alal khairi a bisa alkhairi, wa tasbitan ala tariqil huda, da kuma ƙoƙarin tabbatar da juna wajen bin hanyar gaskiya, wa taqwiyatan li awasiril ukhuwa, sannan kuma don ƙarfafa danƙon ƴan uwantaka, wa muhafazatan alal imani fil qulub, da kuma ƙoƙarin kiyaye wa juna imani a cikin zukata, min an yahbuwa, kar ku bar imanin ku ya zama kamar talge an zuba wa ruwa, shine haba yayi ƙasa ya rinka ƙasa, imani ya rinka ƙasa, aw yad'ufa, ko kuma imani yayi rauni. Inda ma takunu al-ghalibiyyatu al-muhita bil muslim fi'atun kafira, musamman a lokacin da ya zama waɗanda suka kewaye musulmi wasu jama'a ne kafirai. To in ya zama irin waɗannan a anguwarku ba ku wuce ku 30 ba, sauran duk kafirai ne, duk makiyanku ne, to annan ne wannan haɗin kan yafi matuƙar muhimmanci. Yanzu dai jama'a ku dubi abin da ya same mu bana, duk ƙasar nan suka haɗe mana kai kaf, suka yi ta wa'azozi kar a sake a zaɓi musulmi, ba a samu rabuwar kai tsakaninsu ko kwaya ɗaya ba. Duk inda ka same su ƙuri'arsu kwaya ɗaya ce, mana ƙuri'armu ta rabu, mana fatawoyin malamanmu suka rabu, haka ne ko ba haka ba? To ya aka yi haka? Idan ya zama a ƙasar da aƙalla muke da 65% zuwa 70%, muke da kashi 65 zuwa kashi 70 na musulmi, in ma'ana yanzu mu muka ritsa su kenan, ba su suka ritsa mu ba. In ya zama a irin wannan ƙasar mun kasance haka, me kuke tunani kuma a ƙasar da za a samu kamar South Africa, inda musulmi 4% ne, kashi 4% aka zo aka raba kanmu, wasu fa shinkafa ce aka ba su a ɗan buhu ba ta kai tiya ɗaya ba, wani naira 10,000 ne za a bashi, da haka duk aka wargaza kanmu. Don haka sai muka waye gari mun kare musu wahalhalun da za su yi na yi mana rabbi, imu-imu ne muke rabbi. Wannan malami ya ce ya samo wasu ayoyi waɗanda babu laifi za a saka wa na ƙuri'a, wannan ya ce ya samo wasu ayoyi in an saka an zama kafiri, sai muka koma muna cin junanmu. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Su suka fara yin wa'azi cewa kar a sake a zaɓi musulmi, don zaɓen musulmi yana da haɗari, sannan muka kwaikwaye su. Amma sai muka waye gari mu ne da laifi, mu ne aka kama malamai aka ɗaure, mu ne aka bi aka karkashe musulmi, amma su babu pastor, ba reverend father daga Southern Zaria ko daga Southern Kaduna ko daga Southern Nigeria ko daga ina inda aka kama ko kwaya ɗaya. To kun ga irin sharri rashin haɗin kan. aka hada mu fada da malaman da suka kauce mana, muka koma fada tsakanin mu da sarakunan mu, fadaye fadaye zama har al'ummar musulmi na fakkwata suna kaiwa sarkin musulmi hari. Saboda me? Saboda ya fito ya goyi bayan abin da yake fada da kujerar shi, shi sarkin musulmi ne, kuma ya goyi bayan sarkin kafirai ya zama sama da mu. Ƴaƴan musulmi suka dawo suna jifan shi. Karaman mu ce ba karaman mu bace. Me yasa kuka ga tun farko sai da muka taushi mutane akan ayi hakuri, magana azumi bana, ayi hakuri a tafi tare, don wasu sun sha alwashi tun kafin azumi, tun kafin Sha'aban, tun a safata wasu sun ce wallahi sarkin musulmi ya ce an ga wata za su yi ƙarya ne, in ya ce ba a gani ba za su yi gaskiya ne, sun riga sun yanke fatawa duk inda ya tafi to su kuma can za su wuce saboda wancan abin. Bai kamata shi ya haka ba. To amma sun bibi raunin mu ne, weak point, kowa an lura ina ne yake da yunwa. Sarkin musulmi an kawo kujera Amirul Hajji, an ce ta aikin hajjin Najeriya dindindin ta zama tashi har abada, jiran da ya mutu ba sauka. Don haka kujera Amirul Hajji madadin kujera ce da ake jaddada ta duk shekara, to yanzu an mai mishi da ita dindindin. An kawo Vice Chancellor Ahmadu, an kawo Chancellor Ahmadu Bello University an bashi, shikenan. To sai ga to me yasa ba zai mu baya a ba. Shi kuma dattijo abokin babanmu radiyallahu ta'ala anhu shay, ina fata an gane. Shi kuma aka kawo nan ba aka bashi CCOL, kaga karatun boko nan baka yi shi ba hadari ne, sai a kawo lamba kiristoci a Ingila a baka, amma na maka kana shiki baka sani ba. Yanzu ni ba za a bani wata lamba CCOL in manna a kirji na ba, ba hauka nake ba, don makarantar boko ma ta mission ne, saboda haka na san shi. Ka bani wata CCOL in manna, a'a lamba pastoci ce. Don haka duk digirin da ne a duniya kaga irin alkebban nan ban taba sawa ba, don ta fasocin Ingila ce. Amma yanzu kaga an je an ba wani malami an ce za a ba shi doctorate degree sai ya sa, saboda bai boko ba, bai san kan garin ba. To shi da baba abokin babanmu shi aka ba shi wannan lamba sai ya ji daɗi, madallah shi kenan ya fito yin fatawa, al'amari ya yi mishi daɗi. Haka wallahi kowa sai a dubi menene yake yunwa, wani san mulki yake a bashi, wani san kaza yake a bashi, wani san kaza yake a bashi, wani dan bana bakwai ya taso shi kuma aka bashi advisor a Kaduna. Haka da haka ne suka wargaza mu, sai mu koma muna fada da malaman mu, muna fada da sarakunan mu, amma su a can ba tas ba as al-qibla ɗaya suka bi. Kuna da dabba za a yi zabe, Yarabawa a kudu gaba ɗaya sai suka ce ga inda suka yi rana tsaka. Duk ina kawo mana wannan ne cewa abinda Allah yake cewa illa taf'alu takun fitna wa fasadun kabir, hadin kan nan in ku ba ku hada kai ba to fitina za ta same ku, barna za ta same ku, ita ce ta same mu, ita ce ta same mu. Duk wani babban dan siyasa sai da aka samu lokacin da ya kasa kwana a gidan shi, wudi wani sarki sai motocin yaki ne ke tsaron shi, saboda me? Saboda ya goyi bayan shi. Mu ne kawai aka yi wa haka, amma su ba su da matsala. Don haka har yanzu mu muke fama da azumar, har yanzu mu ne zazzabin da jantar, har yanzu mashasharar take kanmu. To dole ne musulmi mu haɗa kanmu. Kun fahimta jama'a? Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To malam da yake cewa lalle ne a haɗa kai, lalle ne a sadu da juna, kuma haɗin kai sai an yi haƙuri, sai ka yi haƙuri da ni, ni ma sai na yi haƙuri da kai. Don in ka ce kai ba za ka haƙura da ni ba, to ni ma kana abubuwan da ba zan ji daɗin su ba, ni ma ce ba zan haƙura da kai ba, ni ma ina abubuwan da ba za ka ji daɗin su ba. Sai an haƙura, ka duba in aka shiga mota, wani ce ka gan shi ɗan siriri ne, wurin da zai ci ɗan kaɗan ne, wani kuma ɗuwawun su guda ɗaya zai mamaye wancan guda biyu, amma kuɗin mota nawa suke, duk ɗaya suke biya. To in wancan siriri yake a'a, wannan ya biya ɗaya da rabi, ni in biya rabi, karan mota zai yadda? Ba zai yadda ba. Haka ake haƙuri. Allah ya taimaka. To malam ya ce dai lallai a haɗa kai. Rabi'an na huɗu, ahamiyatu tarbiya wa ta'ahud al-mustamir fi amaliyati al-islah. Malam ya ce wannan karatu na nuna mana muhimmancin tarbiya wa ta'ahud al-mustamir, sannan kuma da gogewa akan tarbiya din fi amaliyati al-islah. Ma'ana a fahimci muhimmancin tarbiya.
a fahimci muhimmancin gogewa da sabawa akan bin tarbiyya a aikace domin gyara wa tawjih da kuma dora mutane akan hanya. Wato ita tarbiyya jama'a ba abu ne da za a zo a hada anan ayi maganar tarbiyya ba, abinda malai yake nufi in muka yi ta anan to sai kowa ya dauke ta kuma sai je ci gaba a gidan shi, in a office ne, in a makaranta, ka ai ne na gyara da fuskantawa wani. Fala budda fil islah min tarbiyya, babu makawa, dole a wajen tarbiyya a rinka ana samun gyara. Kuna tarbiyantar mutane to kuma a aikace sai a ga tarbiyya tana gyara mutane. Walaysat amaliyatu tarbiyya al matluba sahala, amma aiki na tarbiyya da gyaran al'umma malam yace ba fa abu ne mai sauki ba, wala mai sura, ba abu ne wanda yake mara wahala ba. Aikin tarbiyya yana da wahala kuma ba shi da sauki. Walaysat kalimatun tuqal, ba magana bace, ba wa'azi bane, ba lakta bace tarbiyya. Thumma yantahi wajibul muallim, shike malami ya kare in yi wa'azi ko in yi karantar, awul murabbi ko kuma mai tarbiyya. In kace wa yaro kai ka ci da hannun dama fa bi isar ba, ba magana bace kawai. Idan malami yace ku rinka zuwa makaranta da wankakkun tufafi, ku rinka goge bakinku, ba iyakar ta kenan ba. Zaka ga in gari ya waye sai an zo an duba yatsun kowa ya yanke kumba, sai an daga bakin kowa yana yauki, sai an dubi kanki kin yi kitso, sai an dubi kanka kai aski a sansana ka wari kake ko kuwa yaya. To haka abinda ake nuna maka ba abu ne na fatan baki ba kawai, ko kun gane jama'a? Yasa ran nan nace in Allah ya maka arziki da mata biyu a cikin gida, ko mata uku, ko mata hudu, to ba tarin matan kadai ba, zama abokan aiki. Wance tana girki, wance ta zuba musu abinci, to sai ita wance sai ta je ta zauna tare da yaran, sai ta ce to me malamin koya muku a makaranta? Sai ce ana ci da hannun dama. Sai ka ji wani ya ce ana yin bismillah, sai wani ya ce to an ce kowa ya ci gaban shi, sai wani ya ce an ce a wanke hannu, ya ce to kun wanke hannu? Sai ce a, sai ce to ku tashi. Ba wai da sun faɗa haka sai a tsula bulala ce ku tashi ku je ku wanke hannu, abin da aka faɗi ba saboda zafin bulalar, tufar da abincin zai yi gaba, amma sai su je su wanke hannu. Sai a ce to yanzu sai me kuma? Sai wani ya ce sai a ci da dama. Sai a ce a, sai wani ya ce a yi bismillah. Sai ta ce to ku yi bismillah, ku ci da hannun dama. Tana nan riƙe da yar tsumingiya a hannunta, sai ta ga wani ya sa sarab, ya ɗibo wata doya da ya gani a cikin fatan doyan gaban wani. Sai a ce a, an ce babu cin gaban wani, ka ci haram, ka ci wuta, mayar. Su zauna za su ci ɗan wake, sai ka ga wani yana tsiro guda uku yana rugawa a baki. Sai a ce a, ka ci haram, ɗaya ake ci, in za ka ƙara sai ka nemi izini. Duk wannan karantarwar mu ce ta musulunci. Bature ba yi da ita a makarantar primary, don Bature yana cin abinci ne kamar kare da hannun hagu da na dama. Bature bai san bismillah ba, Bature bai san ka ci gaban ka ba, bai san karkaɗi ba ka, a'a. To wajibi ne kenan ashe wannan tarbiyya mu fahimci cewa da malami da uba da wanda yake reno wajibi ne kula, awi da'iya ko kuma mai wa'azi. Bal ala du'ati, malam yace kai wajibi ne ma ga masu wa'azi. Wal murabbina, da iyaye masu tarbiyya da marka. Wal muallimina, da malaman makaranta. An yalhazul maqsad al muhim, su tsaya su lura da maqasudi mai muhimmanci. Min daril arqam, wani maqasudi ne yasa annabi yake tara sahabbai a darul arqam? Hina ma harsa rasul sallallahu alaihi wa sallama ala ta'ahudi sahabatihi, yayin da manzon Allah ya ainihin wato yi kwadayin ya rinka haduwa da sahabban shi. Sa'atan ba'da sa'atin, sa'a bayan sa'a, yawman ba'da yawmin, wannan rana bayan waccan rana. Annabi ya ce musu a zo sallar azhar, in aka zo sallar azhar sai kuma ya sake cewa a zo sallar la'asar, in aka zo sai kuma ya ce a sake zuwa sallar magriba, in aka zo sai ya ce a zo sallar isha, in aka zo sai ya ce to shikenan kuma za a zo sallar asuba. Kaga a wuni ana haduwa sau biyar, sannan kuma haduwar kullum. To sa'an nan ana nan ana nan da aka isa Madina bayan al'amari ya yi ƙarfi, sai ga sallar Idi ta zo, sai ga azumin Ramadan ya zo, sai ga sallar Juma'a ta zo. A Makka duk ba a yin waɗannan, saboda in aka shar'anta waɗannan a Makka to matsala za ta faru, domin sallar Juma'a ba zai yi a yi ta a cikin gida ba, sallar Idi ba za a yi ta a cikin gida ba. to kuma dama a boye ake yi, don aka fito bayan gari kuma su Abu Jahal suna nan. To wannan irin haduwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rinka hada sahabbai, to ya kamata jinne wa'azi ya rinka lura me yasa Annabi ya haka. Malai yace li tarbiyatihim, dan ya rinka tarbiyar su, wa tawjihihim, dan kuma ya rinka dora su akan hanya, ala ainihi, a bisa idan shi, duk abin da za su yi a bisa idan shi. Ka tafi ka yi azhar ka dawo, Annabi ya ganka, ka yi la'asar ka dawo ya ganka, duk abin da kake yana kallon ka sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka malai yace wa huwa darsun muhimmun, wannan darasi ne mai muhimmanci, li kulli man yaqumu ala tarbiya, ga duk wani ya mas'ulan kana aw aban, mariki ne ko uba, dan aka baka rukun da tare da wata al'ada ce wadda da iyayenmu suna yi, yanzu ake ganin wai an watsar da wannan, ba alheri bane. Kuma shine a da kowa mas'uli ne a anguwa, kowa an ba shi rukun dan dayan, shi ma dayan yana rukun dan dayan. To da haka zaka ga wani lokacin aka tashi wa yara kaciya a da, sai kaga dattijo ya kira wanzamai, an zo an kafe yara guda goma an yi musu kaciya, ya siyo bunsurai guda goma da zakaru duk an yanka, kowa sai a yi mishi kaciya sai a kai shi gidansu da zakara da bunsuru. Baban wancan ya yi mai, in aka tashi dinkin sallah sai ga ya dinka wa yara 30, tare da cewa tattalin arzikin kasar ya ja wannan abin ya yi rauni, amma duk da haka matsaloli ne suka koma naka sai naka da aka koma. Yaro bai jin tsoron kowa sai baban shi, yaro bai ladabin kowa sai baban shi, yaro bai gaida baban kowa sai baban shi, ana nan zai daina gaida baban shi, ana nan zai daina ladabin baban shi, ana nan zai daina jin magana baban shi, saboda wata ran baban zai zama baya nan, to magana da uban ya faɗi ba zai aiki da ita ba, wata ran uban zai gaza, wata ran zai mutu. To abin da yake wajibi jama'a, kowa yayi kokari ya zama mas'ul, wato ka dauka kai kanka guardian ne, uban gida ne, uba ne ga waɗannan yaya. Malam yake cewa aw mu'alliman, ko kuma malami, aw da'iyan ila Allah jalla sha'anuhu, ko kuwa mai wa'azi ne yana kira zuwa ga hanyar Allah wanda al'amarin Allah ya daukaku. To wannan darasi ne ga duk wani mai ainihin wa'azi da uba da ainihin masu tarbiya. Ina fatan kun fahimta, lallai ka gane muhimmancin kenan yadda Annabi ya rinka hada su. To kai ma ka rinka hada dalibanka, kai ma ka rinka hada matanka, kai ma ka rinka hada ƴaƴanka. To idan kanku ya hadu a anguwa, ya kamata ku samu wata mahada da za ku rinka taruwa kuna tattaunawa. To sai a ce ga wata barna da ake ganin ta samu yaran anguwa kaza, ai marmaza yaran anguwan nan a fadakar da su kafin abin ya same su. Ba ka mamaki yanzu ka je masallaci sai kaga iyayen ne ke zuwa sallar jami'i, ƴaƴan ba sa zuwa, kuma iyayen suna ganin su za su ƙetare su, sai dai ce wani ba za ka je sallah ba ko, sai ce a ai zan shirya, to shikenan sai ya wuce. A'a, malam yake bata isa ba, sai ka taso shi a gaba, sai ka sa mishi ido, ka yi sallah, za ka fita kai sallah, sai ka tayar da matarka ta yi, in ka dawo fa bai isa ba, sai kuma ka bincike ta, in ce dai kin yi sallah, wata sai ta ce kai ka cika matsawa da Allah, ni na yi sallah haba kamar sabon tuba. Eh, sai a ce sabon tuba ne, wannan ma izgilanci ne, sai kin tuba. Ko kun fahimta jama'a? Don Allah ce waye, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, iyalanka ka rinka musu umarni da sallah kuma kai ka daure akan ta. Isma'il annabi ne Allah ce mishi wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya, yana umarnin matan shi da ƴaƴan shi da sallah ya samu yardar Ubangiji, yana umarnin su da zakka ya samu yardar Ubangiji. Amma kar ka manta baban Isma'il din da ya kawo Isma'il ya aje shi a Ka'aba tare da mahaifiyar shi har yayi nisa ya bar su, uwar Isma'il din matan shi tana bin shi tana ce mishi Ibrahim, sai ki ansa Ibrahim, ya ki waiwaiwa Ibrahim, Allah ne yace ka kawo mu wannan kwari ka ajiye mu, sai ya ce Allah ne, sai ta ce shikenan na yarda da Allah ba zai ci amana ta ba. Da ya gaba sai ya juyo sai yana karanta wannan aya, rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimu salah, yace ya Ubangiji ga zuriyata can na aje su a wani kwari wanda yake babu ainihin tsoro, babu ruwa, ba komai, ya Allah na aji su ne don su tsaye da sallah. Don su tsaye da sallah, Annabi Ibrahim ya kawo su aure. Sai ce faja al-af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Allah ka sa zukatan mutane su rinka karkatowa gare su. Yau ka dubi wani ikon Allah, daga ina ake kawo goro? Daga kudancin ƙasar nan. Shi kuma ba Bahaushe sai ka ga ɗiban goro yake yana kaiwa Makka. Yau a Makka ba a san bayarbe da noman goro ko da sai da goro ba, Bahaushe ne. Shi a kawo mai shi kuma ya kai. Goron da za ka siya a nan naira 30, ka je Makka sai ka siye shi naira 10. Ayabace za ka ganta suɓu-suɓu kamar roba, kamar ita ce kanta. Daga ƙasarku za a kai ta, amma a kai ta sai ga farashinta ya rabu. Saboda addu'a Annabi Ibrahim. Amma fa abin da ya sa ya kai su shine li yuqimus sala. Abinda wannan karatun ke cewa in ka tsaye da sallah Allah zai azurta ka da abin da zaka ci. In ka tsaye da sallah Allah zai rufa maka asiri. Allah zai kawo maka baki masu amfani. Yanzu baki ne suke shiga maka masu amfani. Wani malami yakan tara matasa, shine malam Asaf min 70 hadisa, yace ku gode wa Allah kuna nan garinku. Kowa zai zo ya kawo muku irin baiwar da Allah ya mishi kuma yana munna ya kawo muku. Sai ka je ka ga ƴan Pakistan ne suke gini, kaga ƴan Misra ne suke daura wutar lantarki, kaga Hausawa ne suke kaza, kaga Hausawa ne suke kaza, kaga ƴan Ghana su suke kaza, duk ane muku ne ko kuna zaune. Ko kun fahimta jama'a? Allah maraukakin sarki ya taimaka. Dan haka malamai sai a bada muhimmanci game da tarbiyar al'umma, haka nan kuma iyaye karku yi sakaci. Bayan wannan tarihi da muka ji na Daru Arqam, kun ga tsanani yayi tsanani in ba ku manta ba yadda muka ji ake wa sahabbai, ko Bilal a kama shi a mai duka, a dora shi akan dutse in rana ta zafi tsirara, a kawo wani dutsen a dora mai a kirji. Idan mai gidan ya gama galabaitar da shi sai kuma ya sargafa mishi wuya da igiya a wuya kamar bunsuru, sai ya miƙa wa yaran Makka ya ce ku kewaya da shi, duk wani dutse ku hau da shi, ku sauka da shi, ku yi wasa da shi kamar ɗan kwikwiyo. Bilal, mun ji Khababu ɗan Arad garya shi za a sa kamar nama a shimfiɗa bayan shi, ya ce maiƙo da ke ɗiga a bayan shi shi ne yake kashe garwa shi. To wannan azaba da ta yi azaba, to al'amari fa sai Annabi ya ga kai al'amarin nan sai mun fara kaucewa, sai mun fara barin garin nan. To shi ne sai malam ya ce al-mabhasu thamin, wuri na takwas zai yi mana bincike ne dangane da karatu akan al-hijratu ila al-habasha, hijira zuwa kasar Habasha. Ita ce kasar Ethiopia da kasar Eritrea da kasar Somalia ta yanzu. Ina son ku gane kasar Habasha a wancan lokaci ta hada waɗannan kasashen guda uku: Ethiopia ta yanzu da kuma Eritrea ta yanzu da kasar Somalia ta yanzu. Wannan yankin shi yake kira Habasha gaba ɗayan shi. Qala ibn Ishaq, babban malamin tarihi al-Imam Ibn Ishaq, yace falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ma yusibu ashabahu min al-bala, yayin da manzon Allah ya ga irin bala'in da yake samun sahabban shi, wa ma huwa fihi min al-afiya min Allah ta'ala, da irin yadda shi kuma Allah ya kiyaye shi. Dan kaga duk wannan abin da ake fa, Annabi baya da kuwa, ba a dukan Annabi. Mafi munin abin da aka taba wa Annabi sune abubuwa guda biyu da muka ji, mafi muni kenan. Na daya, yana sallah aka je aka ɗibo kashi da mahaifar raƙuma aka zuba mishi aka. Na biyu, wannan kafiri yazo ya sa bargon shi ya shaƙe manzon Allah, Abubakar yazo ya kwace shi. Waɗannan su ne abubuwa mafi muni da aka yi mishi. Amma duk wahalar ta fi ƙarewa a kan sahabbai. To wallahu alam, mai yiwuwa saboda maganar da muka faɗi a baya, shi Annabi ɗan dangi ne, tunda yana da su Hamza, ka ji zagin shi fa aka yi, jiya mun ji zagin shi aka yi. Hamza ya je ya samu Abu Jahal ya rarrabka mishi kwari da baka, zagi amma shi ya yi. To in aka ce an daki Annabi, ka ga su Hamza za su yi kisan kai kenan. Amma fa su ma kuma ba irin karatun suke bi ba, su ma nasu suke bi na gargajiya. To wannan in ka duba sunnar annabawa ce. Dubi Annabi Shu'aibu, me suka ce? Ya Shu'aibu, walau la rahatuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz. sun ce wallahi ba dan dangin ka ba da sai mun jajjefe ka ba gagaran mu kai ba dangi suna da amfani da ma shi yasa sai ka sadar da zumuncin su dan in aka taba ka su za su taso to a karkashin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tsare shi shi daga irin wannan wahalhalu sahabbai ne suke sha thumma min ammihi abi talib sannan sai kuma kariya da yake samu daga babban shi Abu Talib lokacin da aka shiga aka fita ai mun ji tarihin a baya idan la asarti sun taru suna shan burkutu a Ka'aba suna kwado suna karta suna hira sai Abu Talib sai ya ce wa annabi to Muhammad zaka je kai karatu ne a Ka'aba yau sai annabi ya ce eh sai ce to in ka shirya ka gaya mini sai Abu Talib sai zare takobin shi sai je cike takobin shi sai ce fada musu karatunka kaji ikon Allah shi ma fa bai bi ba amma shi manzon Allah yace ku je kasa ce akwai gaskiya a cikin ta ku je ku zauna a can har Allah ya kawo muku sauki min ma antum fihi fiye da wannan kunci da kuke ciki kunjin da manzon Allah ya tura su mushrikai sun gallabe su sai kuma yace su tafi wurin kristoci kuma su tafi wurin sarki wanda yake malami ne a cikin christianity saboda akwai gaskiya a kasar haka wannan ya nuna kenan ana wa'azi da injila a kasar ana bushara ta gaskiya a kasar shi yasa kasar ta zama da gaskiya ko kun fahimta a cikin wannan kasar a yanzu akwai jikokin sarki Najashi da suka musulunta da suka musulunta suka ware wani gari suka zauna gaba ɗayan su fararen kaya suke sawa da rawunna majalisar dinkin duniya da kanta ta fitar da rahoto cewa duk duniya babu mai ba gari mai zaman lafiya irin shi jikokin sarki Najashi suka karba addinin musulunci daga baya sai zama kasar ta yi musu kunci sai suka ware suka tafi bayan wani dutse suka je suka zauna tasha aljazira ta larabci sai da ta je ta coverage ta hira da su gaba ɗayan garin da fararen kaya suke yawo ba fada ba cin amana ba komai majalisar dinkin duniya da kanta tace babu gari mai zaman lafiya irin haka to wannan shine fassarar musulunci duk inda musulunci ya samu to zaka ga gaskiya a wurin rukun amana zaman lafiya Allah ya taimaka to kun ji wasiyar da annabi ya musu yace kasa ce akwai mutanen kirki akwai gaskiya ku je ku zauna har Allah ya kawo muku sauki فخرج عند ذلك المسلمون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذا الله يفد wannan magana sai musulmi daga cikin sahabban manzon Allah sai suka tafi ila ardil habasha zuwa ga kasar habasha makhafatan fitna saboda tsoran fitina da suke ciki wa firaran ila Allah ta'ala bi dinihim kuma suka dauki addinin su suka gudu zuwa ga Allah madaukakin sarki fa kanat awwal hijratin fil islam wannan ita ce hijirar farko a musulunci jama'a hijirar farko a musulunci ina aka tafi habasha kasar kristoci to wannan yana daga abin da muke nuna matasa kullun da suke cewa in gari kaza lalace za a yi hijira sai mu ce ita hijira idan za ka yi ya kamata ka dubi wani gari ne wanda za ka zauna ba wai ku yi hijira ku ce za ku koma daji ku ce za ku kafa gari naku na kanku sai in duk duniya an ki karban ku ba za a taba samun haka ba kuwa duk duniya a ce an ki karban ku to sannan ne sai ku je ku sari gari kuma wancan lokaci da ake cewa duniya za ta lalace ka koma cikin daji ka zauna gindin bishiya yafi alheri wannan lokacin bai yi ba ina ake gane bai ba shine duk inda ka zauna kana wa'azi za ga mutane sun taru a cikin kalma 10 da ka fadi zaka ga mutum daya akalla yana shirye ya bi daya to matukar mutane na da shirin su gyara ba a kaurace musu ka zauna ka shiga kasuwa kai kasuwanci da su kai aiki tare da su ka aura ka aurar a hankali kana nan inda gaske kake zaka gyara su mun kawo tarihin irin yadda Hausa suka rinka zuwa kasar Ghana suna zama tare da wasu kabilu suna rike amana daga karshe har suka yi tasiri a cikin su to abin da ya kamata musulmi yayi kenan jama'a dan haka kun ga gashi gudun hijira na farko da suka tashi kasar Habasha suka je to suwane ne da suwane ne cikin wannan hijira jama'a kun ji suwane ne da suwaye suka fara yin hijiran nan malai yace wa kana fi man hajara Uthman ibn Affan radiyallahu anhu daga cikin wadanda suka gudun hijira akwai sayyidina Uthman kaga fa babban attajiri ne
amma hadda shi aka kuntatawa sai da ya hijira wa imra'atuhu ruqayyatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma matar shi ruqayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyallahu ta'ala anha wa abdurrahman ibn auf da abdurrahman dan auf shi ma fa babban attajiri ne wa abu hudhaifa utba ibn rabi'a wa ma'ahum ra'atuhu da abu hudhaifa mai suna utba tu dan rabi'a shi ma ya dauki matar shi mai suna sahalatu bintu suhail ibn amr sunan matar shi kenan sahalatu yar suhail ita ma da ita akai hijira wa zubair ibn al-awwam da zubair dan awwam sirikin abubakar ne siddiq mijin asma'u wa mus'ab ibn umair da matashin nan dan gidan hajiyan nan ta makka attajiran nan to haddashi wa abu salamata ibn abdul asad da abu salamata dan abdul asad mijin ummu salama wa imra'atuhu da matashi ummu salama bintu abi umayya ibn al-mughira da shi da matashi wa usman ibn mad'un da usman dan mad'un wannan dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam sun sha nono daya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa amir ibn rabi'a da matashin nan da kake jin labarin shi wani mafarauci ne daga cikin sahabbai amir dan rabi'a zaka ga shi ya ruwaito hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bayani dangane da ainihin wato ma bainal mashriq wal maghrib qibla to haddashi wa imra'atuhu da matashi mai suna laila bintu abi hasma laila bintu abi hasma radiyallahu anhu Allah ya kara musu yarda kunji wadannan fa ba su kenan ba a an fadi daga cikin su ne haka mallan yace wa kana fi man daga cikin wadanda suka yi hijira to wani jirgin sama ne ya dauke su a wani filin jirgin sama suka tashi to sai tunanin kai fara harbawa idan a jirgin sama ne ashe ma tafiyar tana da dadi ina suka je daga ina suka taho ina ne tashar da suka shiga mallan yace fa kharaju suka fita daga makka hatta ataw ash-shu'ayba har sai da suka je ash-shu'ayba ash-shu'ayba ita ce jidda a yanzu ku kiyaye ash-shu'ayba ita ce jidda a yanzu jidda tana da dogon tarihi a cikin duniyar musulunci kamar yadda wasu malaman tarihi suka ce lokacin da Allah ya sauke Adamu da Hawwa'u ita Hawwa'u ma anan aka sauke ta a jidda daga sama shi yasa ka ji bahaushe in aka sawa ya Hawwa'u sai ce mata mai jidda aka haifa Hawwa'u ba haka ake ce mata ba mai jidda to tarihi ne dai gashi nan da yawa Allah ya taimaka to suka je wannan wuri gashi mallan yace ash-shu'ayba din nan tasghiru shu'ba marqa'an ko marqa lis haka ne marfa lisufun ala al-bahri marfa lisufun wato tasha ce wurin daure jiragen ruwa a bakin teku wannan teku da muke cewa bahar maliya kogin maliya wannan kogi da in ka zo yanzu zaka je aikin hajji sai an ketara shi ko to a gabar shi wadda take ainihin ta bangaren abin nan kenan ta bangaren kudu to a wannan gaba nan ne inda suka je suka hau jirgin ruwa wa kana marfa makka nan ne mutanen makka suke shiga jirgin ruwa wa marsa sufuni hanan ne kuma inda suke daure jiragen ruwan su an gane kibala jidda mallan yace wajen jidda ne wa kana shu'aibal yau wa makan shu'aibal yau inda wannan wurin yake a yau junubu jidda shine kudancin jidda ina fata an gane kudancin jidda alama safati 68 kila yace tazarar tafiyar daga inda airport na jidda yake a yanzu ko daga inda jidda take a yanzu shine ainihin kilometer 68 Muhammad Sharraf shi ya faɗi wannan a cikin Al-Ma'alimul Asira shafi na 151 a takaice a jidda dai suka tashi shi yasa kaga jidda ga tanan har yanzu kuma ita ce wurin hawa jirgin ruwa nan ne wurin hawa jirgin sama ko kun fahimta to daga makka zuwa jidda me suka hawo ba motoci ne irin na alhazai masu air condition ba malam yake cewa minhum ar-rakib, daga cikin su akwai wanda ya hawo abun hawa, wa minhum al-mashi, daga cikin su akwai wanda da kafa ya taho. Tafiya daga Jidda zuwa Makka ta wuce daga Kaduna zuwa Zaria, wani ya hawo jaki, wani doki, wani alfadari, wani abubuwan hawa, wani kuma a kafa ya taho. Sannan kar ku manta kun ji akwai mata, haka suka taho. Wa waffaqa Allahu al-muslimina muslimuna المسلمين فأتجاءوا سفينتين للتجارة. الله يدعتد مسلمي سنة إسوة سيجا جرى قلوة قدى بيونة انكاسوة كاغوانا ما وتداتي واتي دندا سنسا سي أشيتو سيجي بجل جلوة زيزو تو متى نمك كمسن بيو باينسو سنة إسوة سيجا جرى قلوة قدى بيونة انكاسوة حملوهم فيها سيسكت أو كيسو أشكم واتن ننجرى قلوة. Kalu sai suka ce su musulmi kenan. Wa qadimna arbal habasha, muka isa kasar habasha. Fajawaruna biha, suka zaunar da mu a wannan kasa. Khaira jari, zama mafi alheri. Suka karbe mu hannu biyu. Aminna ala dinina, muka amintu akan addinin mu. Kun ga fa sun je wurin Reverend Father ne, amma su hadu su yi sallah a cikin fadashi, a dafa abinci a kawo musu. Suka samu aminci. Wa abadna Allah ta'ala, muka yi tabautar Allah madaukaki, mu da ma abin da muke so kenan, mu ba fitina muka zo da ita, ibada muke so, mai mutanen nan suka gallabe mu, to mun je mun samu inda zamu zauna lafiya. La nu'za, ba a cutar da mu. Wa la nasma'u shay'an nakrahu, ba ma jin wata magana wadda muke kyamarta. Wa kanatil hijratu ila al-habasha fi sanatil khamisa min al-bi'sa, wannan hijira ta faru ne shekara ta biyar bayan an aiko da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. Shekara ta biyar bayan aiko da Annabi, an fahimta shine aka yi wannan tafiya. Walam yaqil bihimul maqam, malan yace basu dade ba fil habasha, a habasha. Faqad adu, sai suka dawo. Ba'da ashhurin qalila, bayan yan watanni kadan. Ila Makka, zuwa Makka. Wannan ne a ƙasa sai malai ya kawo wani dogon tarihi wanda ya kokarin ya warware wata matsala, wadda wannan tarihi jama'a asali malam da kanshi ya bayyana a ƙasa, abin ba ya tabbata bane. Basu dade a Habasha ba, sai suka dawo. To me ya faru? Jita-jita ce ta faru. Wannan jita-jitar da ta faru, ita jita-jitar gaskiya ta faru, amma wani abu da aka soka a cikin jita-jita shine bai faru ba. Musulmi sun tafi sun zauna a Habasha, hankalinsu ya kwanta kamar yadda kuka ji sun fada, suna ibada, suna zaman lafiya, ba duka, ba zagi, ba bakan magana. Ba da dadewa ba sai suka dawo, labari ne ya zo gare su cewa mutanen Makka gaba ɗaya sun musulunta. Sai suka ga to ai dama ana gudu ne saboda ba musulunci, kuma ana shan wahala. To tunda dai har mutanen nan sun musulunta, sai aka dawo. Suna dawowa kuma sai aka ritsa su, sai azaba ta fita da. To me ya faru? Wasu suka ce saboda suratul najm ne wadda ta sauka, da ta sauka sakamakon haka Annabi ya sujuda, mutanen Makka suka yi. To maganganu dai malamai suka yi, waɗanda hakikanin al'amari Allah madaukakin sarki shi yafi sanin hakikanin abin da ya dawo da su. Amma dai iya abin da malamai ke cewa jita-jita ce suka ji, cewa mutanen Makka sun musulunta. To me ya kai mutanen Makka suka musulunta? Me ya kai ga labarin haka? Wallahu a'lam. A wan labarin da bai inganta ba abin da aka ce lokacin da suratul najmi ta sauka, kun san a ƙarshen ta akwai fadin sunayen gumaka, afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisata al ukhra alakumuz zakar wa lahu al unsa tilka idhan qismatul dhifa. Allah yace waɗannan gumaka, lata da uzza da manata, ita ce ta uku, yanzu nan daidai ne ku bauta musu, ku ɗauki sunayen Allah ku saka musu, domin sunan Lata, sunan Allahu ne, sai suka sanya wa gunki ta mace Allatu. Almanan, Almannan, Allah mai baiwa, sai suka ɗauki, sai suka ce Almanatu. Al'aziz, sai suka ce Al'uzzatu. Ma'ana suka ɗauki sunayen Allah suka lalata, sai suka sa wa gumaka. Allah yake yanzu kun yi adalci? Sannan kun yi wa Allah adalci da kuke cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne ƴan mata? Ku kuma ba kwa san ƴaƴan mata? To bayan duk da waɗannan ayoyi suka zo, to sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya karanta akwai wurin sujuda sai yayi sujuda. To duk mutanen Makka sai suka yi sujuda. Da mutanen Makka suka yi sujuda, Annabi yayi sujuda, mutanen Makka da sun yi sujuda. Sai wani tsoho ne guda ɗaya yace a'a, sai ya dauko wani tsingaro wani dutse sai ya sa a goshin shi yace wannan ya ishe shi. To asali kun ji abin da ya faru. To sai jita-jita ta fara yaduwa cewar duka sun yi sujuda din nan. Eh? To dalili ne akan sun musulunta. Amma asalin abin da magana take cewa shine lokacin da suka ji Annabi ya faɗi gumakan nan nasu, to sun saba cewa in an faɗi gumakan to bakan magana ce za ta biyo baya. To yanzu sai suka ji an faɗi magana kuma an wuce lafiya, kuma daga ƙarshe an yi sujuda su ma sai suka yi. Sai suka ce to yau dai Muhammadu bai zagi allolinmu ba, dan haka tunda yayi sujuda bari mu yi karami. To daga nan ne aka ce jita-jita sai ta kaiwa waɗancan musulmi, cewa to mutanen Makka gaba ɗaya ma yanzu sallah suke. To sai suka dawo. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Malamai sun rubuta littattafai kamar yadda in ka karanta a nan ɗin malamin ya kawo daga cikin littafan da ya hujja da shi ka gan shi wani ƙaramin littafi ne. Nasbul Majaniq li nasf qissatil Gharaniq. Ma'ana kafa tankokin yaƙi domin tarwatsa ƙissar Gharaniq. Wannan ƙissar da ake bayarwa ta cewa dalilin sujudar tasu saboda sun musulunta ne, malam ya ce wannan kisa ba tatsuniya ce, shi ne rubuta littafi. Wai yana nufin littafin ya zama wata tankar yaƙi ne wajen tarwatsa wancan labarin, shi ne nasbul majaniq, kafa igwanni linasfi kisatul gharani, don tarwatsa wannan kisa ta gharani. Malam Nasiruddin Al-Albani shi rubuta wannan littafi wajen shekara 60 da ta gabata. Kana buƙatar ka karanta wannan littafi don ka samu waɗannan bayanai. To malam yayi hujja da littafin, Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bayan nan sai malam ya ce na a annan da yin nasu ne nan ya sa shi ne ko wannan sabuwar taba'a ce, sallin littafin ya dade kamar yadda kaje. Malam ya ce washtadda al'adha ala almuslimina. Kun fahimta yanzu ba mun ce sun dawo Makka ba? Sun dawo Makka ba? To da suka dawo Makka kuma sai su kuma mutanen Makka sai suka ɗauka an koro su ne. Don haka yanzu sai suka ƙara azabtar da su fiye da da. Ce wato in da kuna ga akwai inda za ku je ku zauna, to babu, to yanzu sai nan to za ku ɗanɗana abin nan ku ɗauku. Suka rinƙa ɗanɗana musu azaba. Fa asharar Rasulu sallallahu alaihi wa sallama ala ashabihi bil hijrati ila al-habashati marra thaniya. Sai Annabi ya sake nuna musu cewa to su sake hijira su koma Habasha a karo na biyu. Fa hazaru, sai suka yi hijira qurabata 83 rajulan, wajen mutane maza 83, wa 18 mra'a, sannan mata kusan guda 18, mata 18 maza kuma kusan 83. Suka yi hijira suka tafi. In kuka duba za ku ga lissafin ya nuna mutum 101 kenan. Haka suka sake komawa a karo na biyu. Walamma alimat quraishun bi hadhihi alhijra, to da quraishawa suka samu labarin wannan hijira, ba'asat rajulaini min aslabi rijaliha wa azkahu, sai suka aika mazaje biyu daga cikin mazajen Makka waɗanda suka fi kowa ƙarfin jiki, aslab, waɗanda suke suna da dakakken jiki, wa azkahum, sannan mutane masu hazaka. Wato yanzu za a je a kai tsegumi ne wurin sarki na jashi, irin magana da nake faɗa muku jiya. Wa hum Amr ibn al-As, shi ne Amr ɗan As, wa Abdullah ibn Abi Rabi'a, da Abdullah ɗan Abi Rabi'a, saboda waɗannan tsofaffin masharranta ne a jahiliya, amma Allah ya yi musu alheri daga baya sun musulunta. Ina fata an gane. Har manzon Allah ya zo yana yabansu yana cewa ibn al-As mu'mina ne, ƴaƴan As muminai ne, da wannan Amru ɗan As da kuma Abdullahi ɗan As sahabbai ne. Amma da farko fa duk wani sharri da makirci to an san sun iya, kuma shi Amru ibn al-As ya daɗe dama yana shiga wurin sarakuna. Kaga ko kun fahimta, kaga ya san yadda ake wa sarakuna. In aka je a fada ayi sujuda ya kwanta, sai sarkin fada ya ce tashi, to sai a ga kai wannan yana da ladabi. Ko kun fahimta? To sai suka tura shi da ainihin wannan Abdullahi ɗan abin nan ɗan Abi Rabi'a. وارسلوا معهم الهدايا المستطرفه الى النجاشي وارسلوا معهما الهدايا المستطرفه الى النجاشي suka aika wa da sarki Najashi wato tsaraba suka hada waɗannan mutane da tsaraba na kyaututtuka almustatrifa masu jan rai zuwa ga sarki Najashi wa batariqatihi da kuma fadawan shi ka san akwai hikima duk sanda kake son ka je fada ka samu wani abu ka fara ganin sarkin fada tukuna in ka je ganin sarki to abu zai iya rikicewa ta sama saboda haka da ike sun kulla makirci sannan ga tsofaffin makirai sai suka ce to a bada kyautar sarki sannan a bada ta manya-manyan fadawa da manyan gwaraza na fada waja ar-rajulani ila al-habasha waɗannan mutane guda biyu sai suka isa ƙasar Habasha wa qaddama rishwatahuma ila al-batariqa sai suka fara gabatar da cin hancin su zuwa ga waɗannan fadawa talaban lil musanada fi ra'ayi indama ya'ridu al-amr ala an-najashi saboda neman samun goyon bayan maganar da za a kai wa Najashi in an kai mishi ko kun fahimta jama'a ma'ana sai aka je aka samu sarkin fada da shi da wana da wana da wana a fada saboda galibin irin waɗannan da kake jin ake kira batariqa muke kiran su sarakunan fada ko zaka ga sun girma sarkin ko sun haife shi ma sun zauna da kakan shi sun zauna da uban shi duk wani sharri da makirci sun iya duk wannan ladabi da kaga su ne mai lambo ne kawai in sun ga dama za su iya sashi a ɗakasa su zage shi suna fitowa cikin jama'a kuma sai su faɗi sun iya duk abubuwan to saboda haka sai suka fara zuwa suka kai wa waɗannan fadawa rashawa tukuna walikai yuhassina farda ha'ula'il muslimina inda Najashi haka kuma dan waɗannan fadawa su kyautata musu wajen korar waɗancan musulmi daga wurin Najashi suna zuwa su ce ranka ya daɗe waɗannan yara kar ma a saurare su a kore su ko kun fahimta har yanzu fa haka ake yi fa ina son ku gane wannan in kana son ka je ka ga sarki da wata bukata sai ka je ka kai wani buhun shinkafa wani ka kai mishi kudi a envelope wani kai kaza to da ka je ka kawo magana wani lokacin in sarki ya shiru sai sarkin fada kawai sai ya ce maka an baka abin da kake so ko kuma tafi an yi maka shikenan ba yadda sarki ya iya ina fata an gane walakinnan Najashi ya lam yata'ajjal fi ita'ir ra'ayi to sai dai kuma da aka zo aka kawo maganar a fada za a fara tattaunawa sarki Najashi bai fara fadin wani ra'ayi nashi ba bal talaba sama' min jami'i atrafil qadiyya sai ce abinda za a saurari dukkan su ku waɗannan mutanen Makka guda biyu da kuka zo da kyauta da fatu da menene me yake tafa da ku zaka ji sun faɗa suka ce waɗannan yara sun zagi iyayenmu da kakanninmu sun zagi allolinmu sun raba kanmu sun ja mana fitina gari diya hausa ne shine to mu kuma mutanenmu suna ganin darajarka don kai mai martaba ne a idan Quraishawa to sai aka ji cewa ka sauke su shine muka ce bari mu zo don ka subata maka suna ranka dare sarkin fada sai ya ce gaskiya ne haka aka yi a kore su sai sarki Najashi ya ce a'a a saurare su su yi jawabi sai suka samu wani yaro dan shekara 22 al-Rammani Allahu Akbar Ja'far ibn Abi Talib da ya miƙe zai fara jawabi sai da ya juye suratu Maryam tukuna kap sai sa kuka tashi ku yi ilimi tukuna in kuka ji an ce ku ƴan iska ne ku ƴan kaza ana ba ku takarda aka ce ku rubuta statement sai ku zauna suna karantawa sai su ce to za mu bincika haka ya kamata amma an ce ku ƴan iska ne an ce rubuta statement ka ce kai baka iya rubutu ba to daga nan za su gane to wato ma baka yi karatu ba dama hayaniyar banza kake yi ko kun fahimta jama'a waɗannan yara an ce ƴan iska ne an ce azzalumai ne an ce sun yi rashin kunya an ce sun zagi Allah to mutumin da ya zagi Allah zai iya karatu yanzu gashi sai sarki Najashi bal talaba sama'a min jami'i atrafil qadiyya yace duk waɗanda suke cikin matsalar kowa a saurare shi ko an saurare ku su ma a saurare su was tad'a li ajli zalika almuslimina, a ƙarƙashin haka sai yasa aka kira waɗannan musulmi. Dama suna cikin fada, an ware musu masauki, ana dafa musu abinci, sun yi masallacin su suna ta sallah, dama su zaman lafiya suke so, ibada suke so. Saboda haka sai aka kira su. Walamma khabaru, da suka iso, wa kanu qad ittafaqu an yakuna almutahaddith anhum huwa Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Tun a can dama sun san cewa za a kira mu fada. To in an ji fada, wa zai yi magana? Dole ne ku musulmi ku zama kuna da kan gado. Kada a je a zauna a fada, wanda ya ce ranka dai, wanda ya ce mai martaba, a ce kai ka ku mana hayaniya, a sa fada su bubbuge ku. Sai ku tsara, ku samu who is going to be the spokesperson, who is going to represent the whole congregation, wane ne zai wakilce ku, wa zai magana a madadinku. Sauran kawai sai su yi shiru. Sai an gama jawabi ne, an ce ko akwai wani mai magana? In ka miƙe kai ka iya magana, ka sanya ake magana a gaban sarakuna, in ka tashi sai ka ce Allah ya ƙara wa mai martaba lafiya, ka kalli dama, sai ka kalli hagwa. To kana kallon fadawa ne tukuna, kana gyaro ta a wurinsu. Haka ake yi in ana magana a fada, ba a kallon sarki. Haka ka ce Allah ya ƙara mai martaba, in ka miƙe ne sai ka kalli dama, Allah ya ƙara mai martaba lafiya, sai amin. Allah ya ɗaukaki gidan mai martaba, a ce amin. Zala haka ba su ce maka ba fada ba ce. To ka fara gyaro ta. To duk tsegumin da aka yi cewa kai mai rashin kunya ne, sai su gane ba haka ba ne, don da ka tashi ma mai martaba kai wa addu'a. To amma an ce dama ɗan izala ne zai yi rashin kunya, ka miƙe ka ce to kai sarki ina ruwanka na da wannan maganar, to sarkin fada zai koɗa maka mali, yanzu aka ci duka. Saboda haka sai suka yi shawara cewa to wa kanu qad ittafaqu an yakuna almutahaddith anhum huwa Ja'far ibn Abi Talib. Suka ce Ja'far dan Abi Talib ne, wan Aliyu ne, bai wuce shekara 22 ba fa, yaro ne karami, amma ya haddace Qur'ani a lokacin. Fa qala lahum an-Najashi, sai sarki Najashi ya ce ma hadha ad-din alladhi faraqtum fihi qaumakum, dan kada mutanen Makka su ga cewa Najashi yayi son kai ya goyi bayan yaran nan. Sai da ya fara jefa musu tambaya a matsayin tuhuma, yace wanne addini ne wannan wanda har yasa kuka rabu da danginku da iyaye da kakanni? Walam tadkhulu bihi fi dini, kuka ki shiga cikin nawa addinin ni dinnan, kuka rabu da addinin iyayenku da kakanninku. Wala fi dini ahadin min hadhihi, wala fi dini ahadin min hadhihi al-milal, kuka ki shiga duk wani addini dake duniya, kun bar na iyaye da kakanni, ba ku shiga nawa ba Kiristanci, ba ku shiga Yahudanci ba, ga Buda masu bautar shanu, duk ba ku shiga ba. To wani irin addini ne kuka zo da shi? Amma abinda nake so ku gane, tun zuwansu ai ya kamata a ce kun ga ya san su dama, ya san su. Amma nan tun da ya zo magana sai nuna kamar bai san su ba. Ku yi bayani. To kai ma in ka je, in ka ga sarki ya maka haka, ko mai martaba, ko mai alfarma, ko DPO, ko wani abin nan, kar ka tashi wata magana kana reference cewa a ranka dai ai da muka zo mun yi maka bayani, a kai ma sai ka nuna kamar baka san shi ba, dan ka dada shi in kai haka. Dan haka zaka faro bayani ne kamar yau aka zo, kamar yau aka fara magana, tunda shi ma ya fara magana kamar bai san su ba. Amma kana jin ba su yi mai bayani ba, kawai zai sauki wasu baki ne haka. Amma sai ce wani addini ne wannan naku, ni ba ku shiga na addinin ba, ba ku shiga na iyayenku da kakanninku ba, ba ku shiga duk addinan nan da ke duniya ba, to wani irin addini ne kuka zo da shi bako? An fahimta jama'a? Allahu akbar. Fa qala Ja'far, sai Ja'far ya ce ayyuhal malik, yawa, kun ga bai ce ayyuhal Najashi ba, ayyuhal malik. Yanzu kai ma sai ka ƙara a larabcin zamani ne ka ce ayyuhal malikul mufadda, ya kai wannan sarki mai daraja, fakhama Allahu kaza kaza kaza, ka je ka kwaso kalmomi na fada. Shi yasa adab yake da kyau, ka san al'adun mutane, kar ka zauna kana malami in an je fada baka san yadda ake magana ba, in an je police station baka san yadda ake magana ba, in an haɗu da commander sojoji baka san yadda ake magana ba, in an haɗu da road safety baka san yadda ake magana ba, idan an je wurin ƴan siyasa baka san yadda ake magana ba. Baka ganin dan masani, dan masanin Kano, dan masanin Kano ka gan shi dan boko ne, ka gan shi malami ne, ka gan shi dan siyasa ne, duk inda ka je sai ya iya magana a wurin. Naka ce yana da jawabi a zariya, sai ya rugo zariya sati biyu kafin jawabi, ya binciki tarihin ku kaf, ya zo sai ka ji ya faɗi wani, ya dubi wani tsoho cikin ku mai shekara 80, sai faɗi ran da aka haife shi da irin ragon sunan shi da aka yanka, duk sai ku rikice. Ko kun fahimta jama'a? Ja'far ya miƙe ya ce ayyuhal malik, ran sarki ya daɗe, kunna qauman ahla jahiliyyati, mu mutane ne da muke zaune a jahiliya, na abudul asnam, gumaka muke bautawa, wani akulul maita, muna cin mushe, wani atil fawahish, muna yin duk wata barna, zina, fashi da makami, sata, kisan kai, wani qata'ul arham, muna yanke zumunci ba ruwanmu da dangi, wani subul jiwar, wani si'ul jiwar, muna munana makwabtaka, duk wanda ya makwabta da mu ba zai ji daɗi ba. Wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if, mai ƙarfi yana turmushe mai rauni. Fa kunna ala zalika, haka muke zaune kaji yadda rayuwar mu take. Kaga Ja'far yana nuna ɗan dangi ne, ɗan shekara 22, ina yake ya san wannan? To ya kamata in kana gaban mahaifinka ya rinka zama yana maka tarihi, saboda ran da ta kure kai za ka yi magana. Ja'far ya san waɗannan tarihin, kaji ka jiran kai daɗe. Haka muke daga kisan kai sai zina sai shan burkutu sai kaza ka, duk al'amarin musharri ne. Hatta ba'asa Allahu ilaina rasulan, har sai da Allah ya aiko mana da manzo, minna, shi manzon daga cikin mu ne fa, ba bako bane ran kai daɗe, ba ɗan cirani bane. Na'rifu nasabahu, mun san iyayen shi da kakannin shi. Wa sidqahu, mun san gaskiyar shi. Wa amanatahu, mun san amanar shi. Wa ifafahu, mun san kamewar shi. Baya zalunta kowa, bai cin dukiyar kowa, baya wata barna. Kaga anan sarki na jashi Ja'far ya tallata dukkanin irin yadda suke a jahiliya, sannan yazo ya tallata irin yadda mutumin nan yake tun a jahiliya. Kaga daga nan sarki zai gane wannan mutumin ashe yana da bambanci tun a jahiliya. Mun san dangantakar shi, dan halal ne, mai iyaye da kakanni, dan dangi, manyan mutane, mai gaskiya, mai amana, mai mutunci. Fada'ana ila Allah, sai kiraye mu zuwa ga Allah. Kuna jin yadda yaron nan yake magana? Bari ku faɗa haka don ka gane. Yaro ne ƙarami, ɗan shekara 22, ku ji yadda yake magana. Sai kiraye mu zuwa ga Allah, bai ce sai kiraye mu zuwa ga kanshi ba, sai kiraye mu zuwa ga Allah. Lin wahidahu, dan mu kadaita Allah. Wa na'budahu, mu bautawa Allah. Wa nakhla'a ma kunna na'budu, mu rabu da duk abin da muke bautawa, nahnu wa aba'una, mu da ubanninmu. Min dunihi, wanda ba Allah ba. Min alhijara, na gumaka waɗanda aka yi su da ainihin duwatsu. Wal awsan, da gumaka waɗanda aka yi su da ice. Shi ne bambancin sanamu da awsan. Sanam, in ka ce sanam, dutse na gunki. Wasan gunki, gunki na dutse shi ne sanam. Gunki na ice shi ne ainihin wasan. Asnamu, gumaka na duwatsu. Awsan, gumaka na ice, ko kuma akasin haka. Ko kun fahimta? Wastamarra alhiwar, malam yace sai wannan tattaunawa ta ci gaba. Bainan Najashi was sahaba, tsakanin Najashi da sahabbai. Me yasa ba a ce tsakanin Amr ibn al-As ba? Dan su Amr sun riga sun gama fadi, sharri ne yazo da su kuma sun fada, kuma tun kan su zo sarki Najashi ya san masharanta ne, tunda shi ne wa'azi ne. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka sun gama fadi, ridwanullahi ta'ala alaihim, Allah ya tsara musu yarda. Hatta intaha, har sai da tattaunawar nan ta kare. Bi fashli makidati kuffar quraish, makircin kafiran quraishawa ya watsi, zama ya kare, makircin su ya watsi. Sannan warju'ihim khasirin, da kuma koma wasu gida cikin asara. Na farko dai duk tsarabar da suka yi wa sarkin fada da fadawa sun cinye, duk buhun wake da gero da albasa da suka kawo mai martaba ba za a koma da ita ba, sannan kuma bukata ba ta biya ba, shine sun koma cikin asara. Wa baqa'il muslimina fil habasha, musulmi kuma suka yi zaman su a Habasha, aminina cikin aminci, mutma'innina a cikin natsuwa. Allahu akbar. Wannan hadisi yadda ka ji shi da tsawon shi din nan baki ɗaya al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi a cikin Kitabul Musnad da isnadi sahihi. Jama'a, kun ji tarihin yadda al'amarin musulmi ya kasance a ƙasar Habasha. Wannan tarihin yana da darussa mai yawa waɗanda insha Allahu ta'ala idan muka zo darasi na gobe za mu fara ɗiban irin waɗannan darussa da malam zai rinka ɗibo mana yana haɗa mana da yaya rayuwarmu za ta kasance. Haka ake tafsiri, haka ake tarihi, haka ake karatun hadisi. A karanta sai a zo a haɗa maka da yaya abu yake yanzu. Kuna nan wata rana kuma za a je a kai ƙarar ku fada mai martaba kaza, za a je a kai ƙarar ku wurin area commander, za a je a kai ƙarar ku wurin inspector general of police, za a je a kai ƙarar ku wurin commissioner of police, za a je a kai ƙarar ku wurin hakimi ko mai anguwa ko liman. Idan kuka tashi tafiya ba zuwa za ku yi a matsayin yadda aka ce ku ƴan iska ne ku je kuna wauta kuna bakar magana, sai ku samu cikin ku wa yake da basira, wane ne ya iya magana, sai ya tashi sai ya jawabi. Idan ya zo jawabin kuma ya san irin kalmomin da zai yi, kada ya kalmomin da za a fassara su da muguwar ma'ana, kada kuma ya kalmomin da in sun dawo ba za su yi mishi dadi ba. Yanzu ku dubi kalmomin nan na Ja'far, me abin aibantawa a cikin takaitaccen lokaci, in ka gwada fa gaba ɗaya bai wuce minti 5 ba dai waɗannan bayanan, amma a ciki ya bayyana yadda suke a jahiliya da yadda annabi yake a jahiliya da irin ya annabi ya tashi yana wa'azi. Sannan su kuma fa ba wani abu suke ba, sun karɓi wa'azin ne kawai, iya laifin da suke kenan sun karɓi wa'azin, kuma mutumin nan ya zo ya gyara su ne. Kuma shi wannan sarki na Najashi fa yana ɗauke da littafin Allah yana wa'azi, don haka abubuwan da aka faɗi din nan ya san gaskiya ne. Shi yasa an kana karantawa a cikin wasu littafai kamar na sira zaka ji nan mamalan zai kawo mana a cikin sharhi da zai mana insha Allahu ta'ala, zaka ji da suka ce wa sarkin ina muna son ku ba mu su mu koma da su gida mu je mu ladabtar da su. Sai sarkin ya ce musu, yanzu kuna nufin in ɗauki ƴan aiken manzon Allah in ba ku? Aka ce sai Amr ibn al-As ya dubi Abdullahi dan Abi Rabi'a, ya dube shi haka sai dawo, to kai ma'ana ta kwale fa. Dan sarki na Najashi cikin sani ne ko ku su buldabaka ne, har ya ce manzon Allah. Me yasa? Ashe sanda ake wannan batar na dashi ya musulunta, amma hatta fadawa ma ba su sani ba, domin da su Ja'far ibn Abi Talib suka zo suka ce gashi nan mai gidansu ne ya turo su daga Makka, su Qurayshawa ne. Aka ce barkanku da zuwa, ku ƴan kasuwa ne? Sai suka ce a'a. To sai wannan ba fadi ya kalli wannan, to su bakin ƴan kasuwa suka saba gani Qurayshawa, me ke tafa da ku? Dama an samu wani yana tafinta, sai Ja'far ya miƙe, yana miƙewa sai suka ce to ga wakilinmu nan zai yi jawabi. Ya zauna aka karanta suratu Maryam nan take aka fassara ta, sai sarki na Najashi ya miƙe ya ɗauki wani ɗan tsinke haka, sai ya ce dangane da darajojin annabi Isa da darajojin mahaifiyarshi Maryam, kai wannan jawabin da ka karanta baka rage ko girman wannan ba kuma baka ƙara ba, abin da muka sani shi ka faɗa, wato Qur'ani ya gaskata abin da ke hannunsu. To shine aka ce bayan da aka tashi fada sai ya ce zai je gana da su, da ya kulla kofa sai ya ce to shi ya yarda wannan addini gaskiya ne, kuma ya bi su faɗa mai matakin farko, sai suka ɗora mai kalmar shahada. Sai ya ce to amma ba zan bayyana wa jama'a ta ba, yace domin da ina da ikon da zan gudu daga garin nan da na gudu, wannan mai gidana ku je in rinka rike mai buta in zai alwala, in rinka rike mishi takalmi in zai sa. Yace amma ba zai yiwu ba, don haka idan ya shiga fada sai a koma a nemi abubuwan da aka saba. To su kuma sahabbai da suka zo su ma sai ba su keta mishi alfarma ba, su nuna cewa su ƴan izala ne, ba sa durƙusawa kowa, kuma za su zo su yi ƙiƙam. Sai ba su iso fadar kai tsaye ba, da suka je sai suka taru can gefe guda suka natsu kowa da farin kaya da rawani, sai hankali ya bayi zuwa gare su. Sai aka ce waɗannan suwaye? Yace a wasu baƙi ne, ba a san daga ina suke ba. Sai aka tura wani bafadi sai ya je ya kira su. To yanzu kun ga da suka zo, kiran su aka yi ba zuwa suka yi ba, to da suka zo su ma sai su nuna al'adunsu. Duk garin da kaje, kai kaje neman alfarma, dole kallon wasu zuwa ga al'adunsu, amma in su suka kira ka fa, dole kai kuma kaje ka nuna taka al'ada. Dan haka da ita gayyato su aka yi da suka zo suka tsaya suka yi wa sarki gaisuwa irin tasu, to sai ya fahimci waɗannan mutane ƴan wata al'ada ne, sun mutunta shi kuma sun mutunta tasu al'adar. In ba haka ba shi in an zo gaban shi sujuda ake, sai sarkin fada ya ce ka ɗaga, in ka ɗaga ka gama jawabi sai ka tashi da baya da baya har ka fita, ba a juya mishi baya, da reverse za ka fita. To kaga anan duk masu da'awa musamman matasa suna buƙatar su san wannan. In ba haka ba sai a je a kai ku ƙara wurin sarki, ku ne kuke da gaskiya, amma sai a waye gari ku za ku taso kuna ba da haƙuri, saboda ba ku iya managing kanku ba, ba ku iya tsara al'amarinku ba, kun je kun dubi wani mai zarbaɓin baki ko kuma wani wanda ma ba a fahimtar me yake cewa, ya tashi ya yi ta hayaƙi a gaban fada, ku wai abin da kuka ɗauka kun shekara 20 kuna wa'azi a garin, duk wa'azin da kuke shekara 20 ba za a taɓa kai wa sarki ba, sai ran da kuka ce gyara kayan karen nan sai a ji a ce ga shi ya zage ka. Ina son ku gane wannan kullum abin da ke ruɗan matasa ke, duk wa'azozin nan da muke yi jama'a ba za a kai wa mai martaba ba, sarki ba za a kai wa gwamna ba, area commander ba za a kai mishi ba, director SS ba za a kai mishi ba, duk wani babba ba za a kai mishi ba, amma ranar da muka ce kaza to ran nan ne za a kai mishi, to ran nan ne ya fara jin mu kuma a karkace aka kai mishi labari. To in muka tashi mu kuma bai kamata mu je mu gaskata masu gulma ba, gaskata masu gulma shine mu tafi da zafin kai muna zuwa mu ce to me ya hada mu da kai, kai din banza, a'a ce an ce kun ce ka ba, sai ku ce a ina ne ranka ya dade, aka ce mun ce akwai cassette din, ce a to an fada da baki ne, sai ku ce a to mu muna da archives, muna da jeren giyar kasusuwa, kowane kasai yana da suna yana da lamba, abinda ba ranka ya dade wannan da ya faɗi maganar ka ce kawo maka cassette din, da kuma in magana ce muka yi da shi ya faɗa, sai ka kwantar da hankalinka smooth kai jawabi, sai ka ga an fahimce ka. Amma mafi yawancin matasa sai su je sai su hayaki su yi tiriri, ka karanta dan girman Allah littafin tarihin Abubakar Gumi da bakin shi yayi, Isma'ilu Tsige rubuta mai suna manufata. Abubakar Gumi babban malami ne na makaranta ta secondary teachers college da ke garin Maru jihar Zamfara a yanzu. Aminu Kano kuma babban malami ne, shi ko malamin